من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى ده yake kawo mu wannan karo domin mu ci gaba da tafsir a wannan masallaci na transformer kamar yadda aka saba. Kuma insha Allah tabaraka wataala kowa ya san salon yadda muke tafiya da tafsirin mu, wanda ban yi tsammanin za a samu wani canji ba. Kamar yadda aka saba insha Allah tabaraka wataala haka za a tafi. Na farko a karanta aya, a fassara, sannan a yi bayani kamar yadda malamai suka ambata a cikin littafi, ba tare da wani kauce-kauce ko kuma soke-soke ko kuma camfe-camfe ko jefe-jefe ko wani abu makamacin wannan ba. Sai dai in karatu ya bi kan ko waye, to wannan kan za a iya bin kansa ko ma waye ne, amma ba tare da kiran suna ba. Wannan karatu wani lokaci yakan shafi hatta wanda ma yake fassara ko wanda yake jan aya. Sai ga an ja aya ta biyo kan wanda ya ja aya, ko an ja aya an fassara ta bi kan wanda ya fassara. To kaga kai mai sauraro don aya ta bi kanka, wannan ba abin mamaki bane. Sai dai kiran suna shine hatsari. A kira sunan mutum wannan akwai hatsari kwarai da gaske, domin saboda in shi baya sauraron ka ko shi yana adawa da kai, za a samu matansa suna sauraron ka ko ƴaƴansa suna sauraron ka ko ƴan uwansa suna sauraron ka. Saboda haka da zaran ka faɗi sunan walinsu, to fa wannan yana iya jawo illa, mummunan illa ila yaumil kiyama. Kuma sannan ranar tashin alkiyama ko a nan duniya ba biya ki haƙƙinsa ba, to lalle ranar tashin alkiyama zai yi claiming ɗin haƙƙinsa. Abinda shari'a ta ba da dama shine wanda abinsa ya yi muni ƙwarai da gaske, kamar lokacin da manzo Allah ya zo yin alkunutu ya ambaci sunayen waɗansu kafirai waɗanda ya la'ance su a cikin alkunutu. Shi yasa malamai suka ce idan kafiri kafircinsa ya yi nisa, wato ya yi tsanani, to wannan ana iya ambaton sunansa ƙwalo-ƙwalo domin mutane su kasance cikin takatsantsan dangane da al'amarinsa. Allah ya taimake mu. A yau insha Allahu ta'ala za mu fara daga suratu Ibrahim alayhi salam. Akramakallahu, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد.
Karshen aya da ɗauke wuta kenan. Zaman nefa ne? Mai yawan kun kwana da wuta sun yi ƙoƙari. نعم الذين يستحبون الحياة الدنيا
على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد
كما يجب أن يكون أنبتا ولن سورة أنا كرنت سورة إبراهيم عليه السلام wato Allah tabaraka wa ta'ala ya bata suna da ainihin sunan ɗaya daga cikin annabawansa masu daraja wanda ma yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul da ma'ana manzannin Allah waɗanda suke da daraja matuka waɗanda Allah ya fifita su a bisa al'umma to haƙiƙa wannan sura an saukar da ita a Makka wato makkiya ce wannan shine zance mafi inganci an ce banda waɗansu ayoyi ɗaiɗaiku amma mafiya yawa mu ba mu cika ambaton waɗannan ba idan an rinjaya yadda cewa makkiya ce to makkiya in madaniya ce madaniya don hakan ya fi sauki kuma kowa ya sani mafiya yawa ayoyin makka suna bayani ne dangane da abin da ya shafi tauhidi sannan abin da ya shafi tashin alkiyama abin da ya shafi manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma abin da ya shafi alkur'ani da kuma matsayin alkur'ani saboda haka wannan sura ta Ibrahim ita ma haka ne ta yi magana akan wa'azi da ainihin gargaɗi ga mutane da gwada matsayin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma matsayin maganan Allah alkur'ani da kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ta'ala ya saukar masa da alkur'ani a tsakanin nan an buga misalai an ambaci kafirai an ambaci ainihin muminai da kusan makoman kowane ɓangare daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu sa'annan kuma daɗin daɗawa Allah tabaraka wa ta'ala ya kammala ga wani misali na abinda annabi Ibrahim ya aikata ko ya addu'a ko ya roƙi Allah ya sa ma waɗansu malamai suka ce daga nan ne ma aka ɗauko sunan wannan sura aka sanya wato ma wannan sura suna Ibrahim suratu Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace shi a wurare da dama a cikin alkur'ani a ayoyi da yawa wanda malamai masana kur'ani sun kididdige sun ce an ambace annabi Ibrahim cikin kur'ani ya kai wajen wato 69 sau 69 amma babu inda aka ambace sura da ainihin sunanta sai a wannan guri yasa malamai suka ce suran tana da muhimmanci kwarai da gaske musamman wajen karantar da mutane da faɗakar da su Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alif lam ra alifun da lamun da ra'un waɗannan harufa guda uku babu wanda ya san ma'anar su sai Allah wannan shine zance mafi inganci saboda ayoyin Qur'ani sun kasu kashi biyu akwai ayoyi waɗanda suke a fili suke suna da sauki kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato a cikin akwai muhkamatun hunna ummul kitab sannan wa ukaru mutakabiha akwai ayoyi waɗanda suke suna da ɗan rikici wani lokaci mutum ba zai iya gane su ba kuma malamai sun ambata daga cikin ayoyi masu rikici akwai ainihin wato al-muqatta'at ko al-muqatta'a ko al-hurufu tahajji harufa waɗanda suke wato na tahajji su ne waɗanda aka fara surori da su kaman alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad ko faha ko hamim ko qaf ko nun da sauran ire-iren su to zance mafi inganci shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa domin duk wanda ya kokari zai yi fassara tunda manzon Allah bai fassara ba to karshe zai fada a kwata ne ma'ana wato fassaran sa ba za ta kasance karbabbiya ba shi yasa aka ce zance mafi inganci shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik daga cikin ayoyi mutashabihai akwai wato ayoyi na sifofin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ake fassara su kamar yadda suka zo ba tare da wani dogon bayani ba domin saboda haka ce Allah ya daidaita akan al'arki ya daidaita ka je ka gani ne balle ka yi bayani ba za ka iya yin bayani cikakke akan yadda Allah ya daidaita akan al'arki ba saboda haka kai kwana kuskure ne, kai tawili nan ma ba daidai bane, ka kawo wata fassara wanda zaka kirkiro a karan kanka, wannan hadari ne. Sai dai ka bi abinda malamai magabata suka ambata, shine ka fassara ka wuce. Wanda yake son ya ga kwakwaf to sai ya kokari ya biyayya wa Allah, ya shiga aljanna idan ya je zai ga yadda Allah ya daidaita akan alharkin. Ina fata an gane. To saboda haka shi yasa ake cewa in aka zo fassarar waɗannan ayoyi to shikenan sai a yi taka tsantsan. Domin idan ma ka makalkale ka yi fassara ka ce alif ana nufin kaza ne, to yadda ka ce kaza ne, wani ma mai tunani zai iya zuwa ya ce ai abu kaza ne shi kuma ya saba maka. Za ku iya hannu riga wajen fassarar harafi, saboda haka harafi ba ya da fassara, sai dai kawai kowane mai ilimi na ɗabi'a da kuma ilimi na wayo da tunani ya yi tunanin wani abu ya yi fassara ya yi bayani, haka ma wani can gidan ya zo shi ma ya yi irin nasa. Shi ya sa alif lam ra Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik, Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa guda uku. Ka taqaddama al-kalamu ala al-hurufi al-muqatta'a, haqiqa a can baya an ta bayani dangane da waɗannan harufa, wato waɗanda ake yayyanke su don wani kun zo karantawa sukan ce alif lam mim ba ta halawa, amma yadda malam ya mana ya hada a jere ko ya yanke ya dan fita daga nan ya shiga nan zai wahala ka gane. Alif lam mim, tunda lam karshensa ya hadu da mim farkonsa. Amma waɗansu suna ce al-huruful muqatta'a alif lam mim, ana hala su a rubuce ne haka saboda munasaba. Fi awa'il suwar, Allah ta'ala ya ce kitabun, wannan wani littafi ne na musamman. Bi ma'ana haza kitabun, wannan wani littafi ne na musamman. Anzalnahu ilai, wanda muka saukar da shi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad. Litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur, saboda me la muta'ali litukhrijan nasa, domin ka fitar da mutane minaz zuluma, daga dufai na jahilci da kafirci da rudani, ila nur, zuwa ga haske na ilimi da ainihin imani da daidaituwa. Amma bi izini rabbihim, da izinin ubangijinsu, domin sai wanda Allah ya ga dama zai shiryu. Wani ko Qur'anin ya haddace in Allah ya kaddara lalatacce ne to ba zai bi saiti ba, saboda haka bi izini rabbihim, da izinin ubangijinsu, ila zuwa ga ina, ila siratil azizil hamid, zuwa ga ainihin hanya mabuwayi wanda yake cancanta a gode masa. Waɗannan sifofi guda biyu ne na Allah subhanahu wa ta'ala, saboda haka abinda ake nufi ila siratillah, zuwa ga hanyar Allah, tunda aka ce ila siratil azizil hamid, zuwa ga hanya ta ainihin al-azizi mabuwayi wanda ba wanda yake gagaransa, sai dai kawai in ya kyale shi. In ka ga mutum yana ta bundun-bundun to fa bai gagari Allah ba, Allah ne kawai ya kyale shi. Sannan al-hamid kuma Allah shi ya cancanta a gode masa saboda yawan ni'imominsa. Za ka ga mutum yana tsiya yana barna, amma kuma Allah tabaraka ta'ala yana baki ni'ima, saboda haka Allah shi ya cancanta a gode masa. To amma a nan ba ambaci sunan Allah ba kai tsaye, sai aka ambaci sunan wato sifofin Allah guda biyu masu daraja. Amma ayin gaba shine sai ta fitar da sunan Allah gaba daya, shine aka ce Allahi, a wata kira'a Allahu, don Nafi wa Ibn Amir da waɗansunsu sun karanta Allahu mutlaqan, amma al-baqun sauran makaranta su kuma sun karanta Allahi kamar yadda yake rubuce anan, kamar yadda malam ya karanta mana. Bima'ana ila siratil azizil hamid Allahi, bima'ana ila siratil lahil azizil hamid alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ina fata an gane. Saboda haka Allahi innan yana madadin al azizil hamid ne, tsagwaron suna ne, sai sifofinsa suka gabace shi kafin a ambaci sunan. Sannan daga baya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci sunan ɓalo-ɓalo domin a fitar da mutane daga cikin ruɗani. Manzo Allah ya zo da alƙur'ani ne ko Allah ya saukar masa da alƙur'ani ne domin ya fitar da mutane daga dubbai zuwa ga hasake ko zuwa ga haske, sannan kuma da izinin Ubangiji zuwa ga ina, sai aka yi fassaran hasken nan wato hanyar Allah. To maimakon a ce hanyar Allah, sai aka ce hanyar mabuwayi wanda ya cancanta a bauta masa shi ne Allah. wanda yake da mallakan abin da ke cikin sammai da kasai, shi ne ila suratul azizul hamid, zuwa ga hanyar mabuwayi mai hikima. Allahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah wanda abin da ke cikin sammai da kasai nasa ne. Wa wailul lil kafirin min azabin shadid, kaito ya tabbata ga kafirai daga azaba mai tsanani. Allazina yastahiquna alhayata ad-dunya ala al-akhirah, sune waɗanda suke son rayuwar duniya suke tsora ta a bisa lahira. To kaga wannan ya gwada waɗanda za a fitar da su daga cikin dufai sune kafirai, waɗanda suke zaɓar rayuwar duniya a bisa lahira. Duk wanda ya zaɓi rayuwar duniya a bisa lahira, ko zai aikata abin da ya ga dama, ba zai biyayya wa Allah ba, ba zai saurari manzon Allah ba, ba zai aiki da Alƙur'ani ba. To waɗannan su ake so a fitar da su zuwa ga haske idan Allah ya yarda, ma'ana idan Allah ya yi nufin ya shiryar da su. In kuma lalatattu ne, to kai mai wa'azi ka riga ka gaba naka, domin saboda in ka yi wa'azi wanda ya ga dama ya karba, wanda ya ga hagu na kuma wannan ya rage nasa. Su waɗannan kafiran nan da ake magana, waɗanda suke cikin dufai, allazina yastahibuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillah, kuma suna toshewa gabarin hanyar Allah. Wa yabgunaha iwaja, kuma suna neman su karkatar da hanyar Allah, su ruɗa mutane. Ula'ika fi dhalalin mubin, waɗannan suna cikin ɓata wanda take bayyananniya. To ka kaman anan duk abin da suran take karantar da mu ma a riga an ambata mana. Idan ba a ƙara waɗansu ayoyi ba, lalle wannan sura ta isar da saƙon da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora mata ta isar. Shi ne aka ce kitabun anzalnahu ilayk, lalle wani littafi ne na musamman wanda muka sauka zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad. Ai haza kitabu, wannan alqur'ani littafi ne na Allah. Anzalahu ilayka ya Muhammad, wanda Allah ya saukar da zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad. Wa huwa alqur'anu alazim, shine alqur'ani mai girma. Allazi huwa ashrafu kitabillah, kuma shine mafi darajar littafi. Anzalahu Allahu min as-samaa, wanda Allah ya saukar daga sama. Kull littafan nan da aka saukar da su daga sama, babu littafin da ya kai alqur'ani daraja. Kuma wannan haka ne, domin saboda cikin sauki zaka haddace alqur'ani. Walakad yassarnahu lidhikr, Allah ta'ala ya sauke shi game ga ainihin wato tunatarwa da haddacewa. To saboda an sauke shi ga ainihin tunatarwa da haddacewa, shi yasa sai ga dan karamin yaro ma yazo ya haddace alqur'ani, wanda bai san fassara ba ma ya haddace alqur'ani. Saboda haka inda zaka sa yaron nan ka dora shi akan hanya, ka ce yayi wa'azi zai yi. In ka ce masa yi wa'azi zai yi, idan kullum yana ji zai yi. Ai ko mutanen da suke sauraron wa'azi, in aka ce mutum ya je yi wa'azi a wani wuri zai yi. Dama in ka duba hagun da dama baka ga malam ba, baka ga wanda yake kusa da malam ba, to shi kenan kawai sai ka gyara hulanka. Ko baka jawo ayan ba, don a wani waje ko larabci ka jawo ka ce haza, sai a ce ayan Qur'ani ya ja. Haza kawai, sai a ce ayan Qur'ani ya ja. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sauke shi ga tunatarwa. Tunatarwa wajen haddacewa, tunatarwa wajen ammanta a tuna shi cikin sauki, tunatarwa wajen karantar da mutane ko yin musu wa'azi, tunatarwa wajen yin musu gargaɗi. Yasa komai girman mutum, komai matsayin mutum, idan da zai yi laifi ko zai yi wani kuskure, a samu wanda zai ja masa aya, to sai ga ya rizina. Idan ko bai rizina ba, to ranar da ayan ta rabke shi, to zai sha wahala, don ba zai ji daɗi ba. Allah ya sauke. Saboda haka Allah ta'ala ya saukar da ainihin alqur'ani. Anzalahu Allahu min as-samaa'i ala ashrafi rasuli, kuma Allah ya saukar da shi bisa mafi wato daraja daga cikin manzannin Allah. Ba'athahu Allahu fil ardi ila jami'i ahliha, wanda Allah ya aiko shi a bayan ƙasa zuwa ga dukkan mutanen da suke bayan ƙasa. Hasalima arabihim wa ajamihim wa insihim wa jinnihim, ana nufin ainihin mutanensu da aljalinsu da larabawansu da baƙaƙensu. Haka Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzon Allah, da wannan ne ya samu daraja fiye da ainihin sauran annabawan Allah da manzanni. Wala yake litukurjan nasa, kamar yadda Allah yake, domin a fitar da mutane. Litukurjan nasa, domin ka fitar da mutane. Minaz zulumati ilan nur, daga ainihin dufai zuwa ga haske. Ai innama ba'athnaka ya Muhammad, mun aiko ka ne ya kai annabi Muhammad. Bi hadzal kitab, da wannan littafi alqur'ani. Litukhrijan nasa, domin ka fitar da mutanen nan. Mimma hum fihi min ad-dalali wal ghayi, daga cikin abinda suke ciki na ainihin bata da rudani. Ila al-huda war rushd, zuwa ga shirya da ainihin daidaituwan al-amura. saboda haka wannan shine babban aikin da aka turo manzon Allah ya aiwatar. Kaga duk wani malami da ya maye gurbin annabi to yana fitar da mutane daga me minaz zulumati ila nur, daga cikin dufai zuwa ga haske, ba ya dada ingiza su zuwa rudani ko ya hada rigima ko wani abu makamancin wannan, ko ya nemi matsayi ko ya zamo shine mai fada'aji ko mai fawa ko kuma wani abu kwatankwacin wannan ba, a li tukrijan nas minaz zulumati ila nur. Ya za mutum ya zo ya tambaye ka fatawa ba sai ya biya ba, za ka baki fatawa a masallaci, za ka bada fatawa hanya ma haka, a kasuwa ma haka, a ko ina ma haka. Yanzu da aka samu wayan telefon ko kuma aka samu wannan wayan cellular, zai kasance kowa zai buga, wani ma baka san shi ba, baka san daga ina yake ba, yana bugawa in ka dauka sai ce tambaya yake da ita, Allah ya ce kaza ko manzo Allah ya ce kaza ko menene hukuncin musulunci akan abu kaza. Wannan kuma wani zai zo ga masallaci, zai zo yana karantar da mutane, ko titi ba za su baki ba amma yana karantar da su, domin saboda Allah ya dora masa wannan nauyi, zai jagorance su sallah duk wannan kamsu salawa, sannan an zo azumi ga ahyan ga tahajjud duk zai ja, sannan ba za a biya ki ko titi ba, don haka ce ku biya ba za ku iya biya ba, wannan ya bi karfin ku, ba mai biya sai Allah. Saboda haka aikin da aka dora masa kenan, ko da bai yi wa'azi ba, idan ya ja sallah wani kawai karatunsa zai dauka, to sai ya makalkale a wannan, sannan sai ya zo ya rinka bibiyan halinsa ya ga cewa hali mai kyau ne yake da ki ko mara kyau, kun san ana yin wannan, sai ya dauki halin, ya dauki karatun malamin, ya dauki halin malamin, saboda haka in tsageri ne shi ma haka zai zama tsageri, idan mutumin kirki ne haka shi ma zai zama mutumin kirki, idan mai fada ne haka shi ma zai zama mai fada, saboda me, saboda ya kwaikwaye ainihin malamin komai da komai. Yasa aka ce kai malami idan ka natsu to aikin ka shine li tukrijan nas minaz zulumati ila nur, kamar yadda aka fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya fada cikin wata aya, Allahu waliyul ladina amanu, Allah shine waliyin wadanda suka yi imani, yukrijuhum minaz zulumati ila nur, yana fitar da su daga dufai na abubuwa daban-daban, ila nur, zuwa ga ainihin haske, والذين كفروا اما كون ga wadanda suka kafirce awliya'uhum at-tagut ainihin waliyansu matsoyansu wato sune dawagitai yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulma suna fitar da su daga haske zuwa ga ainihin duhu saboda haka duk wanda ya bi dagutu dagutu ana nufin mai rai ko mara rai don akwai wani abu wanda zaka rike ko da baya magana to shedan zai rinka yin maka wahayi yanzu ka kaunaci wannan kamar shi Allah to haka kawai sai ya samu wani shedani yana maka wahayi sai ce hansa din ya ce kai kaza ya ce ka bada kaza ya ce kar kai kaza kar ka je waje kaza sai kuma sai kai tabi sai ka dauka gaskiya ne sai ka dada amanna da wannan bakin abin kuma ya jefa ka a bakin layi dama haka ne duk abin da ka yadda da shi ko baya da rai to sai ka samu shedani yana maka wahayi to balle kuma a ce yana da rai wanda zai ce maka kayi nan kayi zai ce kayi ka bari ka bari saboda haka zai iya fada maka sabanin abinda Allah ya fada ko sabanin abinda manzon Allah ya fada yasa aka ce wallazina kafaru awliya'uhum at-tagu yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulma ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walan nasune ma abuta wuta madawama ne cikin ta har abada to bi idni rabbihim a cikin aya an ambata mana li tukhrijan nata min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim da idnin ubangijinsu wato huwa alhadi liman qaddara lahu alhidayah kuma Allah shine mai shiryarwa duk wanda Allah ya kaddara masa shirya to zaka ga ya shiryo ala yadi rasulihi maqusi an amrihi wato a bisa hannun manzonsa idan manzo ya zo ya yi masa wa'azi mai shiryuwa ne zai karbi shirya ya hadihim ila siratil aziz kuma zai ainihin shiryar da su zuwa ga hanya ta mabuwayi alazizul ladzi la yumana wato Allah wanda ba wanda ya isa ya sha makance a gabansa wala yugala kuma Allah ba a rinjayensa bal huwa alqahiru likulli ma siwa Allah shine mai rinjaye ga kowa da kowa alhamid kuma Allah wanda ya cancanta a gode masa almahmudu fi jami'i afalihi wa aqwali ya cancanta a gode wa Allah cikin dukkan ayyukansa da zantukansa ga qur'ani nan wanda an ce idan mutum ya karanta harafi guda ɗaya yana da lada goma in ka karanta harafi guda ɗaya ka iya kana da lada goma idan ka kware kuma ba san yawan ladan da Allah zai baka ba idan kai dan dagaji ne kuma kana da lada guda biyu to ko da dagaji ne kana karantawa ba daidai ba kana da lada guda biyu to me yasa ba za ku gode wa Allah saboda wannan ba sannan idan ka shiga damuwa in ka zo ka dauki alkur'ani ka karanta ko ka ji karatun qur'ani sai ka ji kaman an cire maka damuwar nan me yasa ba za ka gode ma Allah ba ne ya turo wannan magana sannan idan kana son ka kafa kusa ma wani sai ka ji ayan qur'ani sai yillim ba za ka sake jin sa ba to me yasa ba za ka gode wa Allah da ya bada wannan alkur'ani ba sannan kuma ga ni'imomi daban-daban wanda Allah tabaraka wataala ya yi maka baccinka ni'ima ne cin abincinka ni'ima ne sannan fitanka ni'ima ne kwanciyanka ma ni'ima ne domin akwai wani yana son ya kwanta ba zai iya ba yana son ya yi bacci ko an masa allura ko wata irin allura aka masa ba zai yi bacci ba saboda tsarin damuwa wani kuma ba zai iya fita ba kai Allah ya baka basira kana zuwa neman kuɗi zaka samu kuɗi saboda Allah ya sanya albarka cikin harkokinka wani kuwa ana talafta masa jari shi kuma yana tanarkawa duk jarin da aka baki narkewa yake yi kawai karshe dai an yi hakuri a maka fitar da zakka ana baki domin a rabu da shi lafiya sannan duk abin da aka zo aka faɗa maka za ka gane wani kuwa za a yi ta masa bayani amma bai gane ba baya ma ji wani baya gani wani baya magana kaga Allah ta'ala da ya maka waɗannan ni'imomi wato shi ya cancanta ka gode masa kuma ka bauta masa ki kadai ba tare da kai shirka da shi ba wa shar'ihi wa amrihi wa nahyihi dole kai godiya wa Allah saboda tsarin shari'ansa wanda babu dagule a ciki babu rudani sannan ga umurnin Allah alheri ne a ciki ga hanin Allah saboda ya tsare mu daga ainihin hatsari shi yasa ya hana mu zina ya hana mu shan giya ya hana mu ƙarya ya hana mu liwaɗi ya hana mu zalunci da ciwaciwa da sauran dukkan abubuwan da Allah tabaraka wataala ya haramta akwai alheri a ciki shi yasa Allah ya haramta waɗannan sannan kuma as-sadiqu fi qabri Allah tabaraka wataala baya ƙarya Allah baya ƙarya manzon Allah baya ƙarya duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne duk abinda manzon Allah ya faɗa wato gaskiya ne amma kai wani lokaci malami in ka shiga lungu zaka iya fesa ƙarya ƙarya zaka yi kai kwana ka fita abinka to balle kuma wanda ba malami ba malami yayi ƙarya balle wanda ba malami ba a yanzu dai a ce malami ba zai ƙarya ba wannan zamani yana da wahala akwai inda ka shiga wani lungu sai kai ƙarya don ka fita amma Allah baya ƙarya manzo Allah baya ƙarya ko da wasa wannan kenan saboda haka Allahu alladhi kamar yadda malai ya karanta mana nace kuma ya halatta karanta Allahu qira'ati mutawatira wato kai rufu'a idan ka ce Allahu to wannan ya kasance mubtada kenan ka sake wancan magana ka dauko wata magana amma Allahi to ka jona kenan ka hada kenan da wancan kuma ya zama badal kenan tunda ka faɗi sifa sifa kuma ka faɗi ismu zahir to ismu zahir zai koma wajen wancan sannan sai sifofi su biyo baya a wajen fassara da bayani alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard Allah shi yake da abin da ke cikin sammai da kasai to idan aka ce Allah yana da abin da ke cikin sammai da kasai sama da kasan su kuma nawaye kuma na Allah ne amma yanzu kai za a yi ce abin da ke gidan nan naka ne amma gidan ba naka ba ne gidan haya ne amma Allah tabaraka wataala ba zai yi ba sama ta sace abin da ke cikin sama dun nasa ne sannan kasa ma ta sace abin da ke cikin kasa ma dun na Allah ne don a gwada maka girman Allah ka tsorace shi qara ba'dhum musanifan marfu'an wa qara akharuna 'ala al-ittiba'i fa lil jalala fa qawlihi ta'ala qul ya ayyuhan nasu kace ya ku mutane qul ya ayyuhan nasu wato ya ku mutane na'am qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum lallai ni manzo Allah ne zuwa gare ku jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard wanda yake da mulkin sammai da kasai ni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard wa wailul lil kafirin min adhabin shadid kalman azaba ta tabbata ga kafirai daga ainihin azaba mai tsanani wailul lahum yawmal qiyama ranan takin alqiyama sun shiga uku idh qala fuka ya muhammad wa kadzabuka tunda suka karyata sakonka ya kai annabi muhammad suka ainihin saba maka to lalle azaba ta tabbata gare su ranan tashin alkiyama kuma wasafahum bi annahum sannan Allah ya sifanta su kafirai fa su ne wadanda yastahibuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah suke son rayuwar duniya a bisa lahira ayyukaddimunaha suna gabatar da al'amuran duniya wa yu'tirunaha alaiha kamar yadda wata aya ta ambata wato suna zabar rayuwar duniya akan lahira wa amaluna lid-dunya suna aiki ga duniya kawai ba ruwansu da lahira sai dai wannan ba yana gwada cewa an haramta mana aikin duniya bane a'a wabtagi fi ma ataka Allahu, ka nema da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka. Me zaka nema? Gidan lahira. Wannan ya gwada idan baka nema ka tara ba, to ya zaka yi ka nemi lahira? Idan baka da kuɗi, da me zaka nemi lahira? Sai dai ka nema da ayyukanka. Amma in kana da kuɗi cikin sauki zaka iya neman lahira da ainihin kulinka. Mai kuɗi zai fito ya salloli guda biyar kamar yadda kowa yake yi, sannan can cikin dare kamar karfe uku ko hudu zai tashi yana sallolin nafilfili. Kai kuwa talaka kana ta juyawa akan tsohon katifanka, ka gagara bacci saboda yunwa, kai kana ta jujjuyawa, salatin ma baka yi daidai. Don ko ka faɗa ba daidai ba zai wahala kunninka ya jiyar maka saboda yunwa, ga talauci. Amma shi ya tashi yana nafila yana roƙon Allah. Mai yawa watan azumi zai zo, zai ba da abinci wa kawunayensa, baffanunsa, iyayensa, bayin Allah. Kai kuma ba abinda za ka bayan sai magana, maganan ma ba za ka zaro mai kyau ba. Duk ka zo wani lokaci talaka sai a hankali, maganan ma ba zai zaro mai kyau ba. Ya je tun ya faɗi baƙar magana, ya je tun ya ce Allah ya isa, ya je tun ya ce kai kuwa ne sun cuce mu, ya je tun ƙarshe sai ya ce kai amma Allah ya kware mu. Ai kaga ya halaka. Wato talauci ya haɗu da kafirci kenan, Allah ya tsawake. To saboda haka idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka daman nema, ka nema amma ta hanyar halal, sannan ka tara ta hanyar halal, sannan ka kake ta hanyar halal, don haka je lahira zai wahala talaka ya kamo matsayinka, zai wahala kwarai da gaske. Shi yasa aka ce ba wai an haramta neman duniyan bane. Tunda aka ce fa'iza qudiyati salatu, idan aka yitar da sallah to ku kama hanya ku fita, sallan juma'a fa ranar juma'a, amma aka ce ku kama hanya ku fita. Shi yasa wadansu suke ce to a kirkiro kasuwanni ranar juma'a, kana kasuwa za a yi kiran sallah sai ka fito ka zo kai sallan juma'a, kana fita daga sallan juma'a ba za koma gida ba, sai ka koma ina kasuwa. Sannan in ka je kasuwa ka nemi me? Wabtagu min fadlillah, ku nema daga falalan Allah. To amma kada ku manta da Allah, ku yi ta ɓarna, ku yi ta saɓon Allah, wa kurullaha katiran, duk abinda za ku yi ku tuna Allah tunani mai yawa, bi ma'ana ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka musulunci yana kwatsaitarwa bisa mutum ya nemi kuɗi, ya nemi duniya, amma kada su shagalar da shi dangane da al'amarin lahira. Saboda abinda aka sani, duk wanda yake da kuɗi to ya fi kowa iya shege, duk wanda yake da kuɗi ya fi kowa ɓarna, duk wanda yake da kuɗi ya fi kowa tsiya. Domin kana masa magana zai ji kansa ya kumbura, naira nawa ne shi yana jin yana da naira miliyan ɗaya a ajiye, kai kuma da kake masa maganan nan ko kake wa'azi, kai ko dubu ɗari baka da shi, akan dubu ɗari sai a kai ka kurkuku, to me za ka faɗa masa? Shi yasa wani kana faɗa masa gaskiya zai tsaya ya kalle ka ya ga wato yaya kake, ka ƙoshi ne ko arame, sannan na biyu wani irin kaya kasa, sannan kai wane ne, wani irin gida kake da shi, wace irin mota kake hawa, menene da menene, ko suwaye a bayanka, sannan fa ya karbi magananka. Da za ka dade kana faɗa masa gaskiya, in dai baka da sisi to fa shi in yana da kuɗi ba zai karɓa ba, to ka dawo ta ɗaya ɓangaren, shi ma ɗan uwanka talaka in baka da sisi ba zai karɓa ba. Sai ce kaji ya zo ya dame mu da surutu, shi bayi da shi ni bani da shi. To waye zai karbi maganan wani? Da Allah ka kyale shi kaza kaza ko wani abu makamancin wannan. Saboda haka dama abinda yake gudu shine ka samu duniya, ka samu dukiya ta shagalar da kai, ka karkatar da hankalinka kan neman duniya ba ruwanka da abinda yake fi lahira. Alhali Allah tabaraka wa ta'ala yana bada duniya ne domin ka zamo kimfida ga ainihin samun lahira cikin sauki, kamar yadda muka yi bayani da farko. Allah ya taimake mu. Amma waɗannan kafirai wato suna gabatar da duniya a bisa ainihin lahira. Bal tusiruna alhayata ad-dunya, wato kuna zaɓar rayuwar duniya. Wal akhiratu khairun wa abqa, alhali lahira ita tafi alheri kuma tafi wanzuwa. Wa nasul akhira thumma tada lahira wa tarakuha wara'a zuhurihim, sun bar ainihin lahira a bayan bayansu, ba sa aiki saboda lahira. Wa yasudduna an sabilillah, suna toshewa gabarin hanyar Allah. Wa hiya tiba'ur rusul, shine bin manzanni a zamaninsu ko bin masu wa'azi na gaskiya a lokacin da ake gabatar da wa'azi na gaskiya. Allah ya tsare mu. Wa yakuna ha'iwaja, kuma suna neman wannan karkatarwan ta kasance karkatacciya. Ai wa yuhibbuna an takuna sabilillahi iwaja, suna son hanyar Allah ta kasance karkatacciya ma'ilatan a'ila, wato wanda kowa ya bi an riga an rikita an ruda. Shi yasa ake ce malamai masu kawo rudani su ji tsoron Allah, duk wani lokaci su suke halakar da mutane. Zaka samu mutane suna son su saurari wa'azi, suna son su ji gaskiya, amma malami yayi kwana nan yayi kwana nan duk sai ya ruda ku, rasa ina ma za ku rike. Kuma shi ne malami guda da ya tilo wanda ake jinsa a gidan rediyo ko a talabijin ko kuma a unguwanni ko wani abu makamancin wannan. To amma karkatacce ne, kuma kullum karkatarwa yake gaba da hanyar Allah. Allah ya sauwake. To kun ga wannan halin kafirai ne, alhali hanyar Allah wa hiya mustaqima fi nafsiha, wato mai kekkiya ce, ya duruha man kalafaha, duk wanda ya saba mu hanyar Allah, Allah bai wannan wato ba zai dami Allah ba. Wala man kazalaha, ai kaman waɗansu mutane ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tarfa wa garin su nono, su duk yadda aka yi suna kan hanyar Allah, duk wanda ya saba musu ba ruwansu. To dama abinda ake so kenan, idan ka rike gaskiya ka rike hanyar Allah, duk wanda ya saba maka iyaye ne, ƴan uwa ne, abokai ne, ko iyayen gida ne, ko waɗanda rike tare da su ne, ba ruwanka. In dai akan gaskiya ne to kowa ma ya saba maka, tunda Allah yana tare da kai. Domin idan Allah ya zama waliyinka ba mai karya ka, idan kuwa Allah ta'ala ya kasance makiyinka to ka shiga uku, cikin kankanin lokaci za a karya ka. To wannan ɗabi'a ce ta kafirai. Fahim fifti ga ayyam zalika fi jahalin wa dalalin ba'id, lalle wajen neman wannan wato suna cikin jahilci da bata mai nisa min alhaqqi, gabarin gaskiya. La yurja lahum, ba a musu tsammani sala cewa za su gyaru tunda Allah ya riga ya batar da su, amma dai masu wa'azi ba za su bar wa'azi ba. Wannan ƙarin bayani ne dangane da matsayin Al-Qur'ani da matsayin manzon Allah da matsayin Allah da ya aiko da Al-Qur'ani da kuma manufan aiko da Al-Qur'ani, sakamakon waɗanda suka yi biyayya da kuma sakamakon waɗanda suka yi tawaye, su ne ula'ika fi dalalin bayyi. Sai Allah ce,
wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
Sai Allah ta'ala ya dada jaddadawa yake, wa ma arsalna min rasulin, ba mu aiko wani manzo ba, illa bi lisani qaumi, sai da ainihin harkan mutanensa. Wato ya zo ya musu bayani ne da yarensu, bai zo musu da wani yare daban ba, domin saboda kada su rude. Liyubayyana lahum, domin ya yi musu bayani dalla-dalla. Wannan liyubayyana an samo shi daga at-tabyin ne, wato ainihin bayani. In aka ce at-tabyin ana nufin at-tawdi, a fitar da abu ya fito fili yadda kowa zai gane ba tare da ya samu ainihin rudani ba. Fa yudhillu Allahu man yasha, sai dai Allah yana batar da wanda ya ga dama. Wa yahdi man yasha, Allah yana shiryar da wanda ya ga dama. Wa huwa al-aziz al-hakim, kuma Allah shine mabuwayi, ba abin da yake gagaransa. Al-hakim, kuma Allah tabaraka wa ta'ala mai hikima. Hadha min lutfihi ta'ala bi khalqi, wannan yana gwada ni'iman da Allah yayi wa halittunsa. Annahu yursilu ilayhim rusulan minhu, Allah yana aiko manzanni daga cikin su. Bi lugatihim, sannan kuma aiko su da yaren su. Saboda haka Allah ta'ala bai aiko mutane annabawa daga cikin mala'iku ko kuma daga cikin aljanu ba. Idan da Allah ya ga dama zai iya aiko annabawa daga cikin dabbobi ma, amma bai yi ba. Sai Allah ya aiko annabawa da manzanni a cikin me, a cikin mutane waɗanda suke ƴan uwanmu, kuma suka zo da yarurruka daban-daban. Kowane annabi ko manzo yakan zo da yaren mutanensa. Li yafhamu anhum, domin saboda su fahimta daga gare su saƙon da suke isarwa. Ma yuriduna wa ma ursilu bihi ilayhim, bi ma'ana abinda aka aiko zuwa gare su. Saboda haka yasa Allah ya ce, ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi, wa ma kode yake korewa ne ko za'ida ce, wa ma arsalna min rasulin, korewa ko za'ida, wa ma wala, wa ma wala arsalna min rasulin, korewa, wa ma arsalna, ba mu aiko ba min rasulin kowane irin manzo, illa saboda zuwan illa. Yasa yake ce korewa ne, saboda maganan tana da ƙarfi. Idan an yi ta haka an kore, sai aka kawo illa, sai ta tabbatar da wani abu. To da an kore maka komai, ka ɗauka babu komai. Tunda an ce wa ma arsalna min rasulin, ba mu aiko kowane manzo ba, to duk manzon da ya zo ƙarya yi, to kamar mutun ya dauka babu manzo ko daya sai Allah ya ce illa sai sai wa zaka kada kunne ka ji waye sai Allah ta'ala ya ce eh akwai wadanda ya aika su amma bilisani qaumihim eh an aika su da me bilisani qaumihi in manzo guda daya ne in suna da yawa kuma bilisani qaumihim wato da harkan ainihin mutanen su to illa jawabin ta ya hadu da jar wato harful jar shine illa bi lisani ba domin haka ba da ba zai zo da jarra ba illa bi lisani qaumihi yubayyana lahu shine fa yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim ay fa yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha ay ba hadal bayani wa iqamati al-hujjati alayhim duk manzon da yazo yana bayani kuma yana kafa hujjoji kwarara yudhillu Allahu man yasha wa yahdi al-huda sai ga wadansu sun bace ga gaskiya amma ba za su yi bi ba wa yadi man yaka ila alhaq sai kaga Allah ya kiryar da wadansu kuma zuwa ga gaskiya ana fada musu za su karba wa huwa alazim Allah shine wanda yake mabuwahi alladhi ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun to abinda Allah ya ga dama yana kasancewa to abinda Allah bai ga dama ba bai kasancewa alhakim kuma Allah mai tsananin hikima ne fi afali a cikin ayyukansa yanzu ko irin wannan karatun da yake ai hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala a kawo mu wata ramadan idan an zo wata ramalana kaga masallatai daban-daban ana ta karatu kaga mutane sun cika suna ta sauraron karatu ko akwai munafikai a cikin su ba za ka gane ba sai dai kawai in ka kalla ka san mutum sai ka je gaba kana cewa tafsiri ai da naga wani a wajen tafsiri wallahi kamar zai kuka amma na ƙarya kamar zai wannan ka san shi kenan ko ka san abin da waɗansu halayensa amma mafiya yawa ai za ka je ka wuce majalis daban-daban mutane suna zaune sun natsu babu hayaniya babu hargowa kuma sai har a tashi ba za a yi fala ba wannan yana daga cikin hikimomin Allah yadda ake samun karatu cikin sauki ga na'urorin nan na zamani manya-manyan na'urori in ka kunna za ka ji karatun Qur'ani ko da yake abinda waɗansu ba sa so kenan sun yana da kyau a ce rediyoyinku da menene duk an cika su da karatu don kale-kalen nan ba alheri ba ne yana daga cikin abinda ya kashe zukatan mutane yahudawa za su shigo mana ta inda ba ma tsammani za ka ko malami ne yana riƙe da wayansa a ce ga wayan malami ciki har waje ko ga wayan alarma daga ciki har waje babu kiɗa babu kiɗa ai koton din ma akwai wani kana dannawa abinda zai faɗa maka sai ya maka wani kyan sai ya maka ɗan kiɗa tuku na kaji daman su suna da dabara idan za su ƙirƙiro waɗansu abubuwa tun da Allah ya ba su fasaha to sai su nemi yadda za su halakar da al'umma to mu kuma in aka kawo aka samu masu basiran mu sai su yi ta gyarawa ba daga baya ne aka gane duk ringin ɗin waya za ka je ko dai ƙararrawa ne wanda manzo Allah ya tsine masa ƙararrawa wanda manzo Allah ya tsine masa ko kuma ka ji kiɗa ko kuma waƙan wani shaidani shine za a sa amma yanzu sai aka samu masu basira za ka iya yin sallama ko a sa karatu ko wani abu makamancin wannan sannan kaɗe-kaɗen da aka sa ko za ka iya gogewa irin memory ɗin nan da ake sawa duk sai ka cika da kira'o'i daban-daban zai yanzu za akwai memory da yake ɗaukan kira'o'i na malamai sun kai 30 saboda haka sai ka danna wanda ka ga dama kaga dai ba ruwanka da jin kiɗa sai dai an samu kuskure to ko kafafen watsa labaru waɗannan kare-karen da ake sawa na shakatawa to shakatawan tsiya ne don ba alheri ba ne yana daga cikin abin da yake kai ƙasar da zukata yake sanya mutane su kasance masu taurin kai ga ayoyin Allah to idan sun zama masu taurin kai ga ayoyin Allah to kuwa Allah ba zai bar azabtar da su ba har sai sun gane in ba haka ba to haka za su yi ta tafiya waɗansu suna mayewa cikin bala'i za ga an toshe wani waje kuma ya ɓalle an gyara wani al'amari wani abu kuma ya ɓullo mutane su rasa yadda za su yi wallahi ba za su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba sai sun bar sabon Allah sai sun bar sabon Allah to matsalan kenan saboda haka na'urori daban-daban an ƙirƙiro su domin su ainihin kantakar da mutane yanzu ka ɗauko garmaho akwai wa'azi ne a cikin garmaho waɗanda suka yi ta sauraron garmaho haka ake kiransa ko? Garmaho mu da Hausa haka ake kiransa amma mafi yawa samarin zamani zaka san ba san shi ba da duk wani wanda ya bunƙasa ya zo ya sa garmaho kiɗa ne ake ji da waƙoƙi kiɗa ne da waƙoƙi na ainihin turawa ko kuma da muka samu alaƙa da Sudan na Sudanawa za a zo a sa sai ga dattawa da mai an zo anguwa-anguwa ko gari-gari ana zama ana sauraro amma babu wa zai a ciki daga baya sai aka fara gyara shi wato waɗanda Allah ya ba su basira shine ana ɗan sa sai a samu faifayin wa'azi sai a zo a sa amma kafin a hankara sai ga kowa yana gyangyaɗi ba za a je ƙarshen faifayin da shi ba saboda ana gyangyaɗi amma idan da waka ake ko kiɗa ake ko ana rawa ne wato in ma ya gyangyaɗi wani zai taka shi ko ba don Allah ba zai farfado to dama haka ne Allah ya kyauta saboda haka mu dai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana hanyoyi na ci gaba yadda za a watsa wa'azi da karantarwa duk wanda yake so ya amfana cikin sauki zai iya amfana wanda yake so ya lalace to wannan kuwa shi da kansa ya lalatar da kansa amma dai ba rashin wa'azi da karantarwa ba malaman ga su da yawa ka zaɓi wanda kaga ya fi maka in mai laushi-laushi ne akwai in tattaura ne ma akwai kowane iri ma akwai saboda haka sai ka zaɓi wanda ka fi ganewa kuma ga yare ma iri daban-daban kowane yare za ka samu akwai masu karantarwa cikin yaren kuma an yi rubutu a cikin yaren saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin watsa addininsa da ainihin ni'imominsa a ɓangarori daban-daban alhaqimi fi af'ali Allah mai hikima ne cikin ayyukansa wa yudillu man yastahiqqu al-idlal duk wanda kaga ya ɓata to ya cancanci ɓatanne wa yahdi man huwa ahlu lidhalik duk wanda kaga ya kiryu to ya cancanci haka ne wanda yake baina-baina fa to ana tsammanin karshe ya kare da shirya shi yasa ba a masa mummunan addu'a wani yana kyaye-kyaye amma yana zama wajen karatu sai a yi ta masa addu'a Allah ya kire ki tunda za a yi maganar kyaye-kyaye shan wiwi haramun ne a ce shan fetur haramun ne shan shalikin wanda ake fati da ke haramun ne shan ainihin hodon iblis haramun ne shan jiƙaƙƙen kakin ƙadangare haramun ne ruwan kwata shi ma haramun ne kodin wanda ake sha don aibati haramun ne tramol haramun ne aibati ko ba zai ji ba to balle a yi maganin giya haramun ne neman mata haramun ne zalunci cin iyaka haramun ne sun za a ji wannan to tun da yana zaune yana ji kuma a ƙarshe za a ce Allah ya kirye mu kaga sai a ce amin in Allah tabaraka ta'ala ya ga dama sai ga ya kare da abu mai kyau amma ba tsinuwa za a yi a ce duk wani magayin tramol Allah ya la'ance shi Allah ya gigita shi to in ya gigice ba ubansa ne kawai zai gigice ba wallahi hatta kai mai wazo sai ka gigice gara ka ce Allah ya mana maganinsu idan ba masu shiryuwa ba ne Allah ya mana maganinsu don ya fi sauki Allah ya samu dace waƙar kana ta zihi sunnatuhu fi kalke au sunnatuhu fi kalke wannan ita ce sunnan Allah cikin halittarsa wanda idan an yi wa'azi walansu za su karɓa walansu ba za su karɓa ba annahuma ba sa nabiyyan fi umma Allah bai aiko wani annabi cikin wata al'umma ba illa an yakuna bi lugatihim zai zo da yarensu ne ya musu bayani dalla-dalla yasa waɗansu malamai suka ce ko da shi ba yarensu ba ne to zai zo musu da yarensu yasa yake suna koyi yare yanzu za ka je ka yi wa jarawa wa'azi to kamata ya yi ka samu jaranci ka iya jaranci in za ka yi wa Fulani wa'azi ya kasance ka iya Filatanci idan za ka yi wa Turawa wa'azi ya kasance ka iya Turanci idan za ka yi wa Bare-bari wa'azi to nan ma ya kasance ka iya Barbanci in za ka yi wa Warjawa wa'azi ya kasance ka iya Warjanci domin ka faɗa musu da yaren za su bi ɗaukawa a kan yaren da ya zamo gama gari kowa yana ji saboda ɗan adam da kake ganin sai yarensa da ainihin ƙabilan da ya fito yana sonta kuma yakan fifita ta ko da bai fito fili ya nuna ba zai fifita ta akan komai to shi yasa sai a yi amfani da wannan sai a jawo hankalinsa ko da kai ba a cikin yaren kake ba zai ja ka ya ce kai ko ina ka koya sai ya ɗan ji bayani kuma duk abin da ka faɗa masa zai ɗauka. To shi yasa ake aiko annabawa da yaren mutanensu domin su jawo hankulansu. Allah ya sa mu dace. Waqtusa Muhammadun waqtusa kullu nabiyyin bi iblaghi risalatihi ila ummatihi duna ghayrihim. Amma bakar kumanta kusan kowane annabi an turo shi ne zuwa ga mutanensa kawai, ba ba ki dama ya tsallake ba. Wanda aka ba shi dama ya tsallake shine annabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, shine manzon Allah dan Abdullah dan Abdul Muttalib al-Qurashi, wanda yake ba Quraishi, Rasulullah manzon Allah, wanda Allah ya aiko shi bi umumin risala. An aiko shi ne da sako wanda yake gamemme ila sa'irin na zuwa ga dukkan mutanen duniya. An Jabirin, an samu hadisi daga Jabir dan Abdullah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي النبي يتي أوتيت خمسا الله تعالى يا بالي نعمة درجو جيكو دابير لم يوتهن أحد من الأنبياء قبله بابا دوني دكتكين أنبا وبكا في النينزو ولن أبو بوك دابير دو أنبا عن الله وان دا الله يباكي وان الله نوني يوم أنبا عن الله نوني يوم بنزني الله نوني يوم أنبا عن الله Allah ramma akwai aya wanda ta bari yawan annabawan Allah ko yawan manzannin Allah. Manzannin Allah ba su da iyaka, ba za ka ce ga yawan su ba, amma shahararru daga cikin su guda 25 ne, shine wanda mafiya yawa musulmi suka fi haddacewa, guda 25 ne wanda sunan su ya fito kwalo-kwalo. برأي كرند بيني حتما على كل ذي تقليد معرفة بأنبياء إن على التفصيل قد علموا إدريس خود شعيب ثاني قوة في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس خود شعيب ثاني وكذا آدم ذو الكفل سنن المختار كركتم ولا ننسون برأي كرند بيني وفي تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه ذاك سامو قد أقوم شاتقا سنن قد أبقل برأي كرند بيني wannan sune manzannin Allah shahararru, amma babu wanda ya san yawan manzannin Allah sai Allah, saboda babu wanda ya san yawan al'ummomin da aka yi a duniya sai Allah. Al'ummomi daban-daban na duniya wallahi baka yi suka fada ba, tunda ko bauchi ma na tiyari ya kai 300 da wani abu, al'ummomi daban-daban zaka samu gaba jari nan wai sai gaba duguri nan. Sai ga kawai ga sun nan daban-daban, yanzu ka zo kafin ka je ƙarshen masallaci sai ka fitar da kabilu guda nawa. Ni ko kuma in ka koma asali zaka samu akwai yaren da suke yi, yaren su na musamman da suke yi. Shi dai yanzu wannan ya zo Binni ne bai yi komai ba. Ya haɗu da yaren bariki shi kenan. Shi ne kawai. Amma kowa ka je kai ta biyu sai ka je ka sami shiga daga inda ya fito. To yanzu tun farkon duniya har zuwa yanzu ka ce an yi al'ummomi kaza baka yi ta ba, shi yasa Alkur'ani ya ambata. A gaba ma za mu samu ƙarin bayani. Amma a cikin ahadithul anbiya na al-Maqdisi, annabawan Allah, manzo Allah ya ambaci cewa a hadisin Imam al-Hakim ya ambaci guda 315. Abin da ya ambata kina. To kaga annabawan ma 315 ka faɗi sunayensu ba za ka iya faɗa ba. Saboda akwai waɗanda muka sani akwai waɗanda ba mu sani ba. Yasa annabi ya ce an ba ni abubuwa guda biyar, duk cikin annabawa da manzannin nan ba ba da wani annabi ba ko wani manzo ba sai ni kadai. Na farko nusirtu bi ra'bi masirata shahrin. Allah ya taimake ni da ainihin tsananin tsoro na tsawon tafiyan wata guda. Lokacin da manzon Allah yake zaune a Binnin Madina, duk wanda yake tsakaninsa da Binnin Madina ya kai tafiyan wata guda wanda za a yi akan abin hawa koma da kafa tafiyan wata guda, to yana jin gabansa yana faduwa ba mamaki manzon Allah zai zo masa auke. Shi yasa waɗansu suka zo suka karbi addinin Allah, suna ganin wannan abu yana samun ci gaba, to a hankali fa ba su karba ba zai zo ya mamaye su. To wanda ba su karba ba kai ta yaki da su, waɗanda suka karba kuma suka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Shine nusirtu bi ru'bi masirata shahrin sannan waju ila tiliyar ardu masjidan wa tahura. Maza Allah ya ce Allah ya sanya mini ƙasa, duk inda ka ga ƙasa to maza Allah ya ce masallaci ne wajen kuma wajen tsarki ne. Saboda haka in ka nemi ruwa baka samu ba lokacin sallah ya yi sai ka yi mai sai kai ainihin taimama. Idan kai taimama sai kai sallah ko ina ne an baka dama kai sallah. Imma ba za ka iya ainihin sujada da ainihin zama ba, to aka ce kai nuni don ko a tsaye za ka yi sallah. Ka ko a tsaye za ka yi sallah, ko a zaune za ka yi sallah, ko a kwance za ka yi sallah. To mutumin da aka ce yana tsaye, ai yana tsaye kan wani abu ne. Kai ƙarshe ma aka ce wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman, baka samu ainihin ruwa ba, baka samu wajen taimama ba. To tunda baka samu wajen taimama ba, it means wannan ya gode baka taba kasa kenan. Eh idan baka samu kasan da zaka tsaya ba, to fa arba'atul aqwali yuqina makaba yusalli wa yaqdi aqsu ma qala malikum. Saboda haka abinda aka baki dama shine sai ya salla haka, babu taimama, babu alola. Amma dai tunda akwai hankalinka da zuciyanka kike da sai kai sallah haka, to ko ina ma masallaci ne, to balle ka zo ka samu kasa ko jeji ne, baka wa dubawa ka ce wata dabba ta yi fitsari ko menene. Ai idan dabba ta yi fitsari ma a waje, sai ya kasance rana ta zo ta goge shikenan. Wadan suna fahimtar cewa rana tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke maida abu ya zama mai tsarki, suke maida najasa ya zama mai tsarki. Amma ala ikhtilafin bainal ulama, abin sa sabani a tsakanin malamai. To saboda haka kaga kenan wannan daraja ce aka ba da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma masu sauran addinai ba sa yin bauta sai a wajen da aka keɓance. To yanzu ma na ga waɗansu a makarantu da muka yi ta zama da su, za ga waɗansu suna wata addu'a ko da yake ba sa yi alaki a kan gado, sai dai su fito. Ana hostel sai su fito kofan hostel, shi ba yi alaki ko don kana da yammin mutane ne masu maganganun nan. Suna ka kai kana da comparative abin nan. Su ina ne ka'idin abin nan ɗinsu kamar yadda shi mai ka'idin ya sa musu. Suna ga kusan ko ina duk inda ka ga da waɗannan za ga fitowa suke yi. Ba za su yi a cikin ɗaki ba sai su yi a waje. Sannan kuma idan Kirista ne zai tafi wajen bautansa, ba Yahude ne shi ma akwai wajen bautansa ba ko ina yake yi ba. Amma yanzu kai in ka je kasuwa, sai kasuwar ta fantsama har ta zo bakin hanya, kuna iya share waje kawai ku yi shimfiɗi a wajen ku yi sallah. Kai ko babu shimfiɗi za a iya sallah, ko ba za a iya sallah ba, za a iya sallah wajen. Wa uhillat li al-ghanaim, kuma Allah ya halatta min ganimomi, wa lam tahilla li ahadin qabli, ganima bata halatta ga wani annabi ba kafin ni na zo. In aka yi yaki aka samu ganima, to akan tara ganiman ne dukiyar kafirai ne sai a samu ta wuta. Amma da manzo Allah ya zo sai aka ce a raba, wani kuma a ajiya asusun musulunci saboda ayyukan musulunci. Wa utitu shafa'a, kuma an bani babban ceto wanda manzo Allah zai yi ma kowa da kowa ranar tashin alkiyama duk wanda ya cika ka'ida. Allah ya samu dace. Wa kana annabiyyu mahallu shahidin amu, annabi yace annabi ya kasance yub'athu ila qaumihi khassa, ana aiko shi zuwa ga mutanensa kawai. Wa bu'ithu ila an-nasi amma, ni kuma sai aka aiko ni zuwa ga mutane gaba daya. Wannan shine mahallu shahid. Wa ma arsalna min rasulin, ba ma aiko wani manzo ba, illa bi lisani qaumi, fate da harkan mutanensa, li yubayyana lahum, domin ya musu bayani dalla dalla don su gane. fa yudillu Allahu man yasha, sai Allah ya batar da wanda ya ga dama, wa yahdi man yasha, ya batar da ainihin wanda ya ga dama. Wa huwal azizul hakim, Allah shine mabuwayi mai hikima. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.